قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. ولكن قالوا: مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة، وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الإيمان. والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق، وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكره الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريجي الزاكي وانا يمتشين لتنم يومنا 20 تقوس قوة ذو القعدة هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دمو ليلة للي هدود 40 شدة وانا كما يكي دي ليلة 20 شدة قوة بير ميلادية تدمو بيلة 20 بير a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Furqan bain al-Haqq wal-Butlan wallafar Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na 72 cikin wannan littafi, inda malai yake mana magana akan wato rikici da ahlus sunna da waɗanda suke kishiyoyin su dangane da sha'anin imani. Yake kira imani, waye ya kamata a kira shi mumini ko mumini mai cikakken imani ko kuma wanda ya rasa imani baki daya? To, kamar yadda dai muka sha karatu a baya, imani a gurin ahlus sunna ya hada abubuwa guda uku: kudircewa ta zuciya, mutum ya yarda a zuciyarsa da abinda zai furta da bakinsa, sai furici na baki, sai kuma aiki na gabobi. Wannan abubuwa uku daga kansu ne ko kuma su ne jigon ginuwar imani. Mutum sai ya furta da bakinsa, ya kudurce a zuciyarsa abinda ya furta da bakinsa, ya kudurce shi a zuciyarsa, sannan kuma yayi ayyuka da gabobinsa, yayi ayyukan da aka wajabta masa daga sallah da azumi da zakka idan yana da halin zakka, da hajji idan yana da halin hajji, da sauran ayyuka da aka wajabta wa mumini ya aikata ko aka hana shi aka umarce shi da ya guje musu. To, wannan shi ne mumini idan ya zo da abin cikakke, kamar yadda ake so a ce masa mumini mai cikakken imani. Idan kuma ya rage wani abu, to sai ya zanto mumini ne mai tauyayyen imani. Saboda imani yana karuwa da kyawawan ayyuka, yana kuma raguwa da munanan ayyuka ko barin wajibi da aka wajabta mutum. Wannan shi ne abinda ayoyin Al-Qur'ani da dama suka nuna, hakanan kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisansa ingantattu ya tabbatar. To, amma an samu waɗanda suka kauce wa tafarkin Al-Qur'ani da Sunna, sai suka yi ma imani wata fahimta daban. To, shine a cikin waɗannan mutane yake maganar Jaham ibn Safwan, wanda a wancan karatu mun yi maganar shi wane ne Jaham ibn Safwan, wani batacce wanda kuma ya batar da al'umma da dama. Duk da cewa kungiyarsa ta Jahmiya a yau babu ita, babu wata kungiya a duniya da take ansa wannan suna, to amma aqidunsa sun tarwatsu, sun warwatsu, sun fantsama cikin aqidun wasu, ko da su ba Jahmiyan bane, amma suna da wani bangare na aqidar shi wannan mutum. to daga cikin irin abubuwan da ya zo da su na bata shine cewa al-imanu mujarradu tasdiqil qalb da zarar bawa ya gaskata samuwar Allah a cikin zuciyarsa to ya zama mu'mini koda ko bai furta da bakinsa ba wa in lam yatakallam bihi koda bai furta wannan maganar ba saboda haka ba a mamatin aiki da gabobi ba a mamatin aiki da gabobi inda ya gaskata abin zuciyarsa to shikenan mu'mini ne mai cikakken imani koda a zahiri baya sallah bai taba sujjada ga Allah subhanahu wataala ba koda sau daya bai taba ansa wani kira na Allah da manzansa ba koda a zahirinsa yana maganganu da suke dauke da kafirci yana zagin Allah da manzansa in dai a zuciyarsa ya yarda cewa Allah gaskiya ne to shikenan ya zama mu'mini to kaga wannan magana tana da muni kware da gaske domin duka abinda take dauke da shi sabawa abinda alqur'ani da sunna suka tabbatar ne
na'am
shine malai ke cewa hadal qawlu la yu'rahu an ahad min ulama'il umma wannan magana da yayi ba a san wani daga cikin malaman wannan al'umma yayi irin ta ba ba a san wani malami cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin atba'ut tabi'ina ko cikin limaman shari'a irin su imamu malik abu hanifa imamu malik imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal wasu daga cikin manyan malamai ba a samu wani wanda ya taba furta irin wannan maganar ba yace bal ahmadu wa waki bari wannan zance ma ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala da malamin sa al imam waki ibn al jarrah ar ruasi malamin mutanen kufa a zamanin sa ɗaya daga cikin manyan malaman Imam Shafi'i da Sufyan ibn Uyayna da sauran malamai da dama to waɗannan mutanen biyu wa gairuhuma da wasu ma banda su irin su al-Imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam kaffaru man qala bi hadha al-qawl sun kafirta wanda yake da irin wannan aqidar wanda zai ce duk wanda yake ya yarda da Allah a zuciyarsa to mu'mini ne saboda daidai yake da annabawa daidai yake da sahabbai daidai yake da waliyan Allah duka to kaga a bisa wannan kaulin iblis ba mu'mini ne dai iblis ai ya san Allah kuma ya gaskata da samuwar Allah shi ba ma manzo aka aiko masa ya karyata ba shi da Allah da baki suke magana ai saboda ka shi ba wani manzo ma a tsakaninsa da Ubangiji bari a ce ya karyata manzon da Allah ya aiko saboda ka yana cikin mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da su ce in kunna lil mala'ikati isjudu li adama saboda ka yana ciki aka yi magana da shi Allah ya gaya musu ku je ku yi wa Adamu sujjada fasajadu illa iblisa aba duk suka yi sujjada iblisa ya ki sujjada wastakbara ya yi girman kai wa kana minal kafirin kuma ya tabbata cikin kafirai kaga ba maganar cewa bai san akwai Allah ba ko bai yarda akwai Allah ba an gane ko saboda haka amma a bisa ta'arifin waɗannan mutane da bayanin su iblis ma zai zama mu'mini mai cikakken imani to kaga wannan ƙaryata alqur'ani ne wanda ce wa kana minal kafirin ya tabbata kafiri kufru iba'in wastikbar kafircin sa ba na ƙaryata samuwar Allah bane ya yadda akwai Allah ya ma yi magana da Allah ko Allah ya yi magana da su saboda haka kafircinsa kafirci ne na bijirewa ubangijinsa da girman kai da ya yi illa iblisa aba wastakbara waɗannan abubuwa biyu su suka mai da shi kafiri shine kufru iba wastakbar ba kufru takzibin wa juhud ba akwai kafirci na ƙaryatawa da musantawa to shi ba kafirci ne na ƙaryata da musantawa ba kafirci ne na bijirewa da kuma girman kai ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya in akhartani ila al-qiyamati la ahtadikanna dhurriyyatahu illa qalila saboda haka ya san Allah ya yadda da rububiyar Allah to kaga a bisa bayanin su babu bambanci tsakanin imanin annabawa da imanin iblis saboda haka iblis su za su ce mu'minun ne to haka nan yahudawa sun san gaskiyar da Allah ya ko annabi da ita magana yadda da Allah da masu yadda da Allah amma da suka kafir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zama kafirai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha nasara da suka kafir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zama kafirai Allah ya faɗi yahudawa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun to a bisa bayanin waɗannan mutane za su ce maka ma yahudu muminai ne su ma saboda ya'rifunahu suna da ma'rifa sanin Allah da manzansa don haka a zuciya ba sa ƙaryatawa haka nan fir'auna da mutanensa sun san gaskiya sarai annabi Musa Allah ne ya aiko shi sarai sun san da wannan amma suka tibire suka kinkasa ƙasa suka kiyarda da annabi Musa alaihi salam wajahadu biha wasayqanata anfusuhum zulman wa ulwa Allah ya ce sun sani kuma zuciyarsu ta tabbatar da abin haka yake kaga akwai tasdiqul qalb amma kuma duk da wannan Fir'auna da shi da mutanansa Allah ya halaka su ya halaka su muris kuma ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi musu azaba naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa ashiya za a yi ta gitta su akan wuta safe da yamma to kaga a bisa bayanin su na cewa kawai in mutum ya san Allah a zuciyarsa shikenan mumini ne ko ma me je ya aikata to kaga a gurin su fir'auna ma da mutanansa da suka halaka duk a gurin su mumini ne annabi Musa yana cewa fir'auna laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair haqiqa inja annabi Musa ya cewa fir'auna haqiqa kana sani ba wanda ya saukar da waɗannan hujjoji sai rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasa annabi Musa yake gaya masa wannan ce lalle kana sani ashe kaga yana da ma'rifa shi ma a zuciyarsa amma wannan bata sa ya zama mumini ba Allah subhanahu wataala yana magana akan shirkai suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa sun san gaskiyarsa sun san amanarsa sun san nagartarsa amma suka ƙaryata shi suka ƙaryata abin da ya zo musu da shi suka ƙaryata addinin da ya kira zuwa gare shi suka ƙiyadda su bar bauta ma wani ba Allah ba ko bauta ma wasu tare da Allah aka kira wasu mushrikai kafirai ɗan wuta duk da wannan sanayya da suke da ita a zuciyarsu walaqad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun Allah ce haƙiƙa muna sani da abin da yake bakanta maka innahu la yahzunuka alladhi yaquluna maganar da suke gaya maka tana bakanta maka amma Allah ce sai dai ba ƙaryata ka suke ba ma'ana a zuciyarsa sun san ba ƙarya kake faɗa musu ba walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadu az-zalimai kawai suna jayayya ne da ayoyin Allah irin kifada din nan neman girma da neman suna da neman matsayi ya rufe musu ido suna ganin idan suka bi ka suka yadda da abin da ka zo musu da shi kamar sun koma baya ne kai ka dawo kana jagoranta su kuma ba za su yadda ba to ire-iren wannan yana nan a cikin alkur'ani da yawa da Allah ya sifanta kafirai da cewa sun san Allah amma saboda wani dalili na san zuciya suka ƙaryata samuwar Allah ko suka ƙaryata kaɗaitakar Allah to wannan kuma bai fitar da su daga kafirci ba to shi yasa anan Ibn Taymiyyah yake cewa Imam Ahmad da malaminsa Waqi'u Ibn al-Jarrah da ma wasu banda su kaffaru man qala bi hadha al-qawl al-Imam al-Bukhari a cikin littafinsa Khalqu af'ali al-ibad ya rawaito daga Waqi' yana cewa wal jahmiyatu kuffar mabiya wannan mutum jahm duk kafirai ne walmarisi jahmiyun akwai wani Abdulaziz al-Marisi wani wanda ya shahara da wannan aqida yace to shi ma marisi yace shi ma jahmiyun ne wato mabiyin wannan mutun ne wa alimtum kaifa kafaru kuma kun san da me yasa suka kafirta qalu yakfi yakfini al-ma'rifa ko yakfika al-ma'rifa abinda suka yi suka kafirta shine cewa cewa da suka yi in ka san Allah shikenan ya ishe ka yace wa hadha kufrun wannan kuma kafirci ne wannan ita ce maganar wake da Ibn Taymiyyah yake ishara zuwa gare ta yana cikin littafin khalq afalil ibad Ibn Battah ya rawaito kwatankwacin ta a cikin littafin al-ibana haka dan Khallal a cikin kitabus sunna ya rawaito daga ɗaya daga cikin almajirai Imam Ahmad Hamdan al-Warraq yake ta ya tabbai Imam Ahmad ana maganar murji'awa sai yace masa suna cewa idza arafa ar-rajulu rabbahu biqalbihi fa huwa mu'min idan mutun ya san Allah da zuciyarsa shi mu'mini ne sai Imam Ahmad yace al-murji'atu la taqulu hadha sai wannan ba maganar murji'a bane sai murji'a suna cewa sai ya furta da baki ba wai kawai fada da baki da ba kunce da zuciya ba su murji'a suna sa sharadin sai ya furta da baki kawai dai abinda ba sa shigarwa shine ba sa shigar da ayyuka a cikin imani su ma murji'atul fuqaha sun yarda cewa duk wanda ya saba wa Allah a cikin aikin da ya umarce shi da shi ko ya hana shi mai sabo ne amma ba sa danganta wannan da raguwar imaninsa ko karuwar imaninsa amma sun yarda cewa mai sabo ne kuma sun yarda cewa Allah zai iya masa azaba akan sabansa wannan murji'atul fuqaha kawai dai ba sa kiran ayyukan bawa da sunan imani murji'a gulatul murji'a sune suke cire abin gaba daya suke cewa bai da tasiri cewa aikin ka mai kyau bai da tasiri kamar in dai kana da imani kamar yanda laifufukan ka ba su da wato tasiri idan mutun ya zanto wato mu'mini ne idan ko mutun ya zanto kafiri ne to kyawawan ayyukansa ba su da tasiri to shine yake cewa al-murji'atu la taqulu hadha bal jahmiyatu taqulu bi hadha sai ce al-murji'a taqulu hatta yatakallama bi lisanihi wa ta'mala jawarihu haka yake nassin a cikin littafin Khallal amma ina zaton akwai wani abu da ya cire murji'a ba ta cewa wa ta'mala jawarihu sai dai ko dai wa illam ta'mal jawarihu hatta yatakallama bi lisanihi wa illam ta'mal jawarihu haka ya kamata nassin ya kasance amma haka yazo a cikin littafin as-sunna din wal jahmiyya taqulu إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه إذا دي هيدا سن الله دزوچ يسكودا قبو بنسا بيكسي كومي با شين إمام أحمد يتي وهذا كفر إبليس شاونا كافر چي إبليس ني قد عرف ربه إبليس ياسن دا أبنجي جنسا هربا ينا كرم أبنجي جنسا دا سونا أبنجي جنسا قال ربي بما أغويتني چي ربي har rantsuwa yake fa bi izzatika ina rantsuwa da izzarka inda bai yarda Allah ubangijinsa bane ai ba zai rantsuwa ba da shi to haka nan al-qasim ibn sallam abu ubayd a cikin littafin sa al-iman ya lissafa wanda duk yake ganin cewa sanin Allah kadai a zuci koda babu furicin baka zai sa mutum ya zama mumini yace wannan magana ce da ta saba wa maganar muminai ta saba maganar wato mabiya addinin musulunci sai yace walakin huwa allazi nasarahu al-ash'ari wa aktharu ashabihi sai dai wannan magana ita ce maganar da Abu al-Hasan al-Ash'ari ya goya mata baya da shi da yawancin ashabuhu wato almajiransa Abu al-Hasan al-Ash'ari ɗaya ne daga cikin manyan malaman ilmul kalam علم الكلام وند أصل سونش علي بن إسماعيل ينا دنجان توا نسبة ستنا دنجان توا دا صحابة ننش هرري سنني أبو موسى الأشعري دنجان تكشي ونن أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحاق تنا دنجان توا دا ونن صحابة شيسا أكي تشيوا رفيش دكا shi yasa ake cewa abul hasan al-ash'ari. Wata rana an ba da tambaya wani tambaya a cikin jarabawa ta ɗalibai a jami'a, aka ce ka yi bayani abinda ka sani game da abul hasan al-ash'ari. Wani ɗalibi da ya tashi ba da ansa sai ya ce wannan abul hasan al-ash'ari ba dibani ce ka abul hasan al-ash'ari ce gashi dai sahabin annabi ne amma kuma aqidarsa ba ta rike. Shi al-ash'ari din ya rike sai ya ce li'annahu ash'ariyul aqida. To kaga wannan nasaba ce, nasabarsa tana dangantuwa zuwa ga abul hasan al-ash'ari amma ba shi ne wacce abu musal wacce abu musal al-ash'ari shi ko na abul hasan al-kuya ba daya bace kawai al-ash'ari din ce ta ja masa matsala. To shi wannan abul hasan al-ash'ari bayan rasuwar mahaifiyarsa sai ta auri abu ali al-jubba'i. Abu ali al-jubba'i ɗaya daga cikin gimagiman manyan malaman mazhabar mu'tazilawa ne a Basra. Shi mahaifinsa lokacin da ya zo rasuwa ya yi wasiya ga wani daga cikin mutanensa, abokansa akwai Abu Zakariya Yahya Saji, ɗaya daga cikin malaman hadisi ne, sai ya siya cewa ga ɗansa nan da Allah ɗora shi akan hanyar ilimin hadisi. To sai aka yi matsala sai uwarsa ta je ta auri wani shahararren ɗan tatsine wancan zamani, kasan duk da cewa waɗancan suna da hankali, kasan tatsinen ai munan namu la akla wala qur'an, su waɗancan suna da hankalin ukala ne, azkiya ne, suna da wayo sosai, in suna magana sukan yi kokari duk su tuttoshe wata hanyar da zaka iya kama su. Amma sunan namu ai kawai hari gidansu suke kawai. To aka samu matsala sai uwar ta cikin ta'uri Abu Ali al-Jubba'i. Abu Ali al-Jubba'i ra'as ne, rukuni ne, guda daga cikin rukunan mu'tazila a zamaninsa. Saboda haka sai ya taso a gidan ya samu kulawar shi wannan ban mu'tazili, sai zan ban mu'tazili shi ma. Ya rayu a ƙarƙashinsa wajen shekara 40, kusan har yau wajen shekara 40, don ka lissafa mutuwar Abu al-Hasan al-Jubba'i da haihuwar wannan za ka cewa Abu Ali al-Jubba'i. Abu Ali al-Jubba'i ya rasu shekara 303. Abu al-Hasan al-Ash'ari an haife shi shekara ta 260. Kaga shekara kusan 40 yayi a abin nan. Kuma shi Abu al-Hasan al-Ash'ari ya fita daga wannan tafiya ta mijin babarsa, ya bar wannan tafiya lokacin yana da rai, yana da rainsa lokacin da shi Abu al-Hasan al-Ash'ari ya fita ya bar wannan tafiya. Kaga kenan kamar yadda ake cewa shekara 40 a cikin i'tizal, in ka lissafa wannan za ka cewa bai shekara 40 a cikin tafiyar ba, dan lokacin da uban ya rasu ma, ko ce lokacin da shi Abu mariƙin nasa ya rasu, lokacin bai wuce shekara 40 ɗin shi kansa a duniya ba. To saboda haka ya taso ya zama kuma shi ma wani jigo a cikin tafiyar i'tizal mu'tazilanci, ya zama mai ƙarfi sosai, kusan ma shi ake sawa duk inda za a je a yi wata lacca, shi ake sawa a gaba ya gabatar da lacca, saboda bakinsa da kwazansa da kwarewarsa da kaifin kwakwalwarsa, don dama wanda ya fi kowa zaka'i da wayo shi yake wucewa gaba, saboda harka ce ta aiki da hankali, shi nassin yana biyo hankalin ne, ba wai hankalin ne yake bin nassin ba, sai hankalin ya yi gaba sai a waiwayo a ga nassin ka ya biyo shi ko bai biyo shi, in bai biyo shi ba sai a jawo shi da karfi sai ya bi hankalin, ko ya zama shi hankalin ne yake jagorancin nassin ne yake jagorancin hankalin, inda ya yi hankali ya bi shi. To su abun su akasi ne, hankali ne a gaba sai nassi alkitabu wa sunna yana bayan hankali. To in suka waiwaya nassin ya yi wani guri, su ko sun yi guri, in wanda za su hankaɗe shi ne su hankaɗe su wuce, in ko wanda ba zai turu bane kamar ayar alqur'ani to sai a bankaro ta sai ta bi hankalin da karfi da yaji to abul hasan al-ash'ari yana daga cikin wanda suke da zakai matuka da gaske saboda haka ya zanto a cikin tafiyar mu'tazilanci yana na gaba gaba kuma yana daga cikin wanda suke tsayawa su yi difa'i sosai akan wannan aqida to yana daga cikin abinda wasu suke ba labartawa na dalilin tubansa akwai aqida ta mu'tazila suna cewa yajibu ala Allah fi'lul aslah ayyukan Allah dole yayi wanda yafi kowane maslaha wato abinda suke nufi da alwujub alwujubul aqli wato a hankalce dole Allah yayi abinda yafi komai maslaha dole ne a kansa yayi abinda yafi komai maslaha to sai yake tambaya game da yara guda uku da aka haifa daya ya mutu yana karami bai balaga ba biyu kuma suka balaga daya ya musulunta ya zama mumini ya aiki mai kyau daya kuma ya kafirta haka duk suka mutu a haka wancan ya mutu yaro wanda ya mutu bayan ya balaga yana mumini wancan ya mutu kuma bayan ya balaga yana kafiri aka zo lahira shi yaro karami kaga da mutum da bai yi wani abu ba automatically shi ya tafi aljanna sai shi ma wanda ya mutu mumini shi ma ya tafi aljanna kafiri shi kuma akai shi wuta su uku ne to sai shi yaro karami sai ta da balli da ya ga dan uwansa mumini a samansa a aljanna tun yana saman shi shi kuma an kai shi wani gida a ƙasa sai ta da wa Allah balli cewa shi yaya za a kawo shi ƙasa a aljanna aka kai wansa sama yace to ai kai baka yi aikin da yi ba shi baka ga ya girma ba yayi ayyuka yayi kaza yayi kaza kaza kai kuma tun kana karami baka yi komai ba ai alfarma ce ta shigo da kai ko shi kuma wanda yayi wahala yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi yasa dole ya fika abin nan sai yaro yace to Allah ba kai ka kashe ni ba ni ba ni nace ba zan kai babban ba kai ka kashe ni ya za ka kashe ni baka bani dama ba ina yi aiki kuma a ce ni an zo an min wannan kwauro haka sai Allah ya ce masa to ai kai maslahar ka na duba ba dan na duba maslahar ka na kashe ka ba dan na baka ka girma kafirci zaka yi dan zaka na wuta saboda haka na dubi maslahar ka ne ka mutu kana yaro shi yasa na kashe ka kana yaro dan ka zo ka shigo aljanna kaga bakin yaro sai ya shiru sai wancan na wuta ya jiyo sai daka ihu ya ce to ni Allah dabe baka dubi maslaha ta bari waka kashe ni na tafi aljanna sai tambayi Abu Ali al-Jubba'i yaya zai zama ansar yara nan na cikin wuta sai ya rasa ansar da zai bashi tunda shi kaga ba a yi masa abin da yafi zama maslaha sa ba tunda kuna cewa yajibu ala Allah fi'lul aslah idan yaro an masa an dubi maslaha sa an karbi ransa yana karami ya samu maslahar ya shiga aljanna to shi wancan da aka ki karban ransa fa har ya girma ya kafirce kuma ya tafuta to daga nan sai ya dima uci to sai ya fahimci to tafiyar nan ta safa akwai abin duba fa kama kamici a ciki to shine sai ya bar su sai ya dawo ya koma tafiyar ibnu kullab abdullahi bin sa'id ibnu kullab sai koma tafiyar sa to shi kuma ibnu kullab abokan rigimar mu'tazila ne sai koma can sai yake dafa masa akan wannan rigima sai dai su ma ba tafiya ce ta sunna tsantsa ba duk da cewa sun fi kusa da sunna akan mu'tazila suna tabbatar da wasu sihofi da Allah subhanahu wataala ba duka suke korewa ba amma su ma ba duka sihofin Allah suke tabbatarwa ba ba su tabbatar da sifatullahi al-qadariyya sai koma wannan tafiya don haka baya tabbatarwa da Allah irin sifar istiwa'i al-yadain al-wajh duk baya tabbatarwa da Allah wannan sifofi sai dai aka zabo su wanda ake ganin hankali zai tabbatar da su aka tabbatarwa da Allah su ya koma wannan tafiya ya jima a cikinta daga baya kuma ya koma tafiya irin ta su Imam Ahmad ibn Hanbal har yana cewa shi mazhabar sa aqida ita ce mazhabar Ahmad ibn Hanbal mazhabar Ahmad ibn Hanbal kuma kamar da aka sani shine Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa shine limamin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wa tabbatarwa da Allah subhanahu wataala duka sifofinsa da ya tabbatarwa da kansa a cikin littafin sa mai tsarki da sifofinsa da annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a cikin ingantacciyar sunnarsa. Saboda haka a lokacin ya rubuta littafansa irin su littafin al-ibana wanda a ciki ya tabbatar da waɗannan sifa sifatul khabariya din sifatul istiwa sifatul wajhi sifatul yadaini da sauransu sifatul nuzul da sifatul maji wanda duk sifofi ne da kullabiya suke abin nan duk da cewa akwai wasu burbushin abin da ya rage bai gama warwarewa gaba ɗaya ba kasan mutumin da zai dauki shekaru masu yawa a cikin bata kuma yayi nisa a ciki ya zama shakundum a wannan ilimi tunda yana da ilmul maqulat da yawa zai wahala cikin kankanin lokaci ya zawo ya murmure ya koma ahli sunna zalla tsantsa to saboda haka sai zama akwai dan burbushin wani abu da ya rage kadan a tare da shi amma dai ba za ka kwatanta shi ba da lokacin da yake cikin tafiyar mu'tazila ko lokacin da yake tare da ibn kullab to da su ne marhaloli guda uku da abul hasan al-ash'ari ya biyo kafin ya kai ga marhalarsa ta karshe marhalar da ya rubuta littafin sa al-ibana da risala ila ahli thaghr da maqalat al-islamiyyin wanda su ne mafi kyan rubuce da yawa akwai al-luma kusan ya rubuta shi lokacin da yake mazhabar ibn kullab abubuwan da suke ciki yana tattare da irin fahimta ta ibn kullab ash-shahid sai zanto mabiyansa sai suka tsaya a mataki na tsakiya yawancin waɗanda suka zo bayansa musamman waɗanda suka yada mazhabarsa sosai ta ash'ariyanci kamar abu tayyib abu bakar al-baqillani kamar abu al-muali al-juwaini da su abu hamid al-ghazali sai zamana suna wakiltar marhalarsa ta biyu marhala ta kullabiya ba marhalarsa ta ƙarshe ba to hatta wannan maganar da ibnu taymiya yake cewa huwa alladhi sarahu al-ash'ari shine abin da yayi a cikin littafin sa abin al-luma amma al-ibana za ga akwai bambanci da wannan na'am safa sifa sune kullabiya din sune ash'aira maturidiya na'am to shine yake cewa aktharu ashabihi da yawa yawancin sahabbai abinan almajiransa walakin qalu ma'a zalika inna kulla man hakama ash-shar'u bi kufrihi hakamna bi kufrihi anan wani rikici ne suke so su warware maka dan kakka tayar musu da rigima akwai mutanen da suke aikata kafirci kuma a ce da su kafirai ne duk da cewa kamar yadda muka faɗa a zuci sun san da Allah amma kuma suna kafirci kamar mu ce yahudu da nasara ai su ba sun yarda cewa yahudu da nasara kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha ko laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah ne yace kafirai ne kuma duk da cewa sun san akwai Allah za su yi imani da annabawan Allah annabin ƙarshe ne suka yi imani da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ce wanda suke Allah uku ne amma sun yarda akwai Allah din to ya gashi Allah ya kafirta su duk da cewa akwai a zuciyarsu akwai ma'arifa akwai abin da ya shafi sanin Allah to shine sai suke cewa inna kulla man hakama ash-shar'u bi kufrihi duk wani wanda shari'a ta yi masa hukunci da kafiri ne hakamna bi kufrihi mu ma za mu masa hukunci da kafirci wasadlalna bi takfiri ash-shari'i lahu ala qulubi qalbihi min al-ma'rifa sai mu ce to tunda kaga Allah ya kafirta shi to babu ma'rifar a zuciyarsa an fahimci abin da suke cewa tunda ai abin da kace sanin Allah a zuciya na farko ba sanin ba wanda zai san abin da yake zuciyar wani ba wanda zai san abin da yake cikin zuciyar wani to tayi akai za a ce wani kafiri ne bayan ba san me a zuciyarsa ba sai suka ce to in har shari'a ta ce da shi kafiri to shari'a ta ba mu dalilin da yake nuna cewa a zuciyarsa babu ma'rifa din an fahimci sai da suka bullo ya nuna mana cewa babu ma'rifa din danda da ma'rifa din shari'a ba ta hukunta shi ba in ka duk koma kitabu al-imanul awsat ko sharh hadith jibril zaka inda Ibn Taymiyyah yake ƙara bayyana wannan yayi kai kaito magana Abu Abdullah Salih cewa innal imana huwa mujarradu tasdiq alqalb imani shine kawai zuciya ta gaskata wa ma'rifatihi wa ma'rifati da sanin da zuciya za ta yi wa Allah lakin lahu lawazim to amma wannan imanin zai lizimta wasu abubuwa wato zai haifar da wasu abubuwa fa idza dhahabat idan babu wadannan abubuwan dalla zalika ala adami tasdiqil qalbi sai wannan ya nuna cewa to zuciyar bata gaskata ba inda ta gaskata za a ga wadannan abubuwan a zahiri sai suka ce wa inna kullu qawlin aw amalin zahirin dalla ash-shar'u ala annahu kufur duk wata magana ko wani aiki a zahiri da shari'a ta nuna cewa kafirci ne kana zalika li'annahu dalilun ala adami tasdiqil qalbi wannan zai zama haka ne saboda shine zai nuna cewa zuciyar bata gaskata ba wa ma'rifatihi cewa zuciyar bata san Allah ba walaysa al-kufru illa al-khaslatu al-wahida abu guda ɗaya ne tak shine kafirci walaysa al-imanu illa mujarradu at-tasdiq alladhi fi al-qalbi wal-ma'rifa wato imani abu ɗaya ne tak kafirci ba abu ɗaya ne tak imani shine al-ma'rifa kafirci shine al-jahl sauraka wanda yake da al-ma'rifa ya san Allah kawai mu'mini ne sauraka imanin kuma irin na kowa ɗaya ne babu bambanci duk abu ɗaya ne tak abinda yake tare da wannan mu'minin shi yake tare da wancan shi yake tare da wannan duk girman sa a ido duk kankanta sa ido an gane wannan ita ce maganar su shine Ibn Taymiyyah zai maka fashin baki yadda ya saba ya baka abubuwa da tushen su domin wannan shine ilimin da zai sa ka rike abubuwa in kai dalibin ilimi ne ka iya komai da komai zuwa ga asalin sa sai yace wal aslu alladhi minhu nasha'a an-niza'u daga ina aka samo wannan turka-turka akan batun imani wasu suka ce al-imanu shine qaulun wa amalun wa i'tiqad da sunan ahlus sunna sunan jumhurin ahlus sunna abinda suka ce kenan imani furici ne sannan kuduri ne sannan aiki ne zai karu kuma zai ragu zai karu ta hanyar da'a zai ragu kuma ta hanyar saban Allah wanda sune abin nan wasu kuma suka ce al-imanu qawlun bi abin nan qawlul qalbi ko kuma tasdiqul qalbi wa qawlul lisan wa in lam ya'mal bi jawarihi wanda duk ya gaskata da zuciyarsa yayi furici da bakinsa shikenan wanda ya zama mu'mini koda bai aikata da gabobinsa ba a sha'ira duk suna da su mujarradu tasdiq in dai ka gaskata al-iqrar shine abinda in kafirta da baki kaga abinda shikenan wanda shine qaulun murji'a al-murji'atu al-fuqa shine qaulun asha'ira ma turidiyya da sauransu da kullabiyya sai qaulul jahm shine cewa al-iman huwa al-ma'rifa in ka san Allah kawai shikenan ka zama mu'mini ita ce wannan maganar da yake to da sauran maganganu waɗanda duk ba za su wuce waɗannan ba to ina wannan turka-turka ta samo asali sai ce i'tiqadu man i'taqada anna man kana mu'minan lam yakun ma'ahu shay'un min al-kufri wan nifaq kudircewar wanda yake da kudirin cewa duk wanda ya kasance mu'mini to ba za a samu wani abu tattare da shi na kafirci ko munafici ba mai wanda yake nunawa yana nuna cewa imani wani abu ne guda ɗaya wata haƙiƙa ce mujarrada wadda ko dai a same ta ko a rasa ta ba ta karɓar ƙari ba ta karɓar rage al-imanu haqiqatun wahidatun mujarrada la tatabaad la tatajazza ba za ta karɓi rarrabuwa ba mu a gurin mu ahlus sunna muna tafiya da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani kashe kashen sa 60 da yan kai ne mafi kololuwar kashe kaso na imani shine fadar la ilaha illa Allah mafi kankanta shine mutun ya ga abinda zai cutar da wani akan hanya imatatul adha adha ba wai adha ta in kala kato ba rashin lafiya imatatul adha abinda zai cutar da mutane a dauke shi da kan hanya a kawar da shi a sannan yace wal haya'u kunya wani kaso ne daga cikin imani saboda a gurin ahlus sunna imani kaso kaso ne ajza'a ne saboda haka kaga za a iya samun imani da dama wato mai yawa za a iya samun kuma kadan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbat mithqalu zarratin min iman wanda duk yake da kwartankwacin kwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa to za a fitar da shi daga wuta ba zai dawwama a cikin wutar jahannama ba koda an kona shi saboda zunubansa amma karshe za a fito da shi ashe kaga imani akwai mithqalu zarra wanda bai wuce kwartankwacin kwayar zarra ba a lokacin kwayar zarra shine mafi kankantar abin da larabawa suke misali da shi zarra ita ce ya'yan tururuwa tace ya'yan tururuwa tururuwa ita kanta ya take bare jaririyar tururuwa to shi da suke misali da shi bisa ga kankanta to kaga wannan shine fahimtar ahlus sunna kuma shine abin da alqur'ani da yake tabbatar mana cewa imani yana hauhawa inda ko zai hauhawa zai ragu zai ragu to amma su waɗannan da suka karkace hanyar tafarkin magabata su a gurin su imani wani abu ne cinrarre guda ɗaya mulmulalle dunkulalle ba zai taɓa karɓar wani kaso kaso ba a karkasa shi ba zai yiwu ba ko dai a same shi a dunkulansa duka ko a rasa shi duka in wani ɓangare nashi ya tafi to ya tafi gaba ɗaya ne ta ce kamar goma ce lafzul ashara goma in ka cire ɗaya to ba goma to ba goma amma in banda zafin kai akwai tara tana suka ce to ai goma dai babu ita to shi imani ne kamar ashara ɗin nan kamar goma ne da ka zara ɗaya ko rabi ka cire to babu goma kuma za ka taɓa kiran goma a gurin ba goma ta tafi kenan to haka imani a gurin sa yake an fahimta yanzu wani abu ne kuma ya zo mahallin goma ka kira shi tara ka kira shi takwas bakwai wannan kai ya rigewa amma su dai goma nan babu ita an fahimta to saboda haka su a gurinsu ba za a taɓa samun mumini kuma yana da wani abu na saɓan Allah ba a ce ga mumini ne amma yana tattare da wani abu na saɓan Allah su a gurinsu ba zai yiwu ba ba a same shi da ma'asiya ba ma'asiya juz'un ne minal kufur ma'asiya wani ɓangare ne na kufur shi ne butulcewa Allah shi yasa za ka ga wasu laifuffukan an kira su da kufur italul muslimu kufur abinan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur kai yaki dan uwanka musulmi an kira shi kufur koda ba kufur ne mukhrijun minal milla ba amma sunan shi kufur ce man idda ila ghairi abihi faqad kafar wanda ya dinga dangantuwa da wani babansa ba yana ganin shi yana jin kunya a rika kiransa da sunan babansa sai kawai ya duba wani babban mutum sai ya danganta kansa da shi a ce kai dan waye sai ya faɗi sunan wancan an dan gidan wani ne saboda ba san a ji babansa wani ne babansa annabi ya kira wannan abin kufur duk da ba wai ya fitar da shi daga musulunci ba amma butulci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'd kar ku koma kafirai bayana kuna kashe junanku a nan ba yana nufin ku zama ba kwa musulunci ba a ku butulcewa hanyar da abin nan nabi ya faɗa ga mata yake cewa walakin yakfurnal ashir law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khayran qat zaka kyautata wa ɗayan su tsawon shekara kana ta mata alheri iri randa duk ka bata mata ce tun zaman mu da kai ba ka taɓa mata komai ba to annabi ya kira wannan kufranul ashir to ash-shahid al-ma'siya juz'un min al-kufr muna da nifaqul amali fi ayatul munafiqi thalath idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada khalafa wa idha tumina khana alamar munafiki uku ce idan yayi magana yayi ƙarya idan alƙawari ya saba idan aka bashi amana ya ci wanda zai ƙarya ko ya ci amana ko ya saba alƙawari ba kafiri bane bai fita daga musulmi ba munafiki bane irin wanda Allah ya ce innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira amma kuma ya aikata wani aiki irin na munafikai shi yasa aka kira ta alamar munafici aikin munafikai ne suke da irin wannan dabi'u na yin ƙarya da saba alƙawari da cin amana don haka wanda duk ya samu bangare daga cikin waɗannan ya samu bangare na munafici to kaga wannan nifaq ne za a iya samun mutum mu'mini yana da nifaq yana da wani bangare na nifaq to kamar yadda za a samu mutum yana da wani bangare na da'a ya samu yana da bangare na ma'asiya ko to wannan a gurin waɗanda suka yarda da ayoyin alkur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa yadda suke ba tare da sun musu tawili ba amma su waɗannan abinda suke cewa ba zai yiwu ba a samu mutum fihi shay'un min al-kufri wan nifaq ba zai yiwu ba saboda haka aka same shi da wani abu na ma'asiya to wannan a gurin khawarij kaga gaba ɗaya suke kafirta shi mu'tazila su ce bi manzilatin baina manzilataini a nan duniya su gudanar masa da hukunce-hukuncen mu'mini na zahiri musulmi na zahiri saboda ayyukansa din na musulmi ne sai su gaman masa da hukunce-hukuncen musulunci na zahiri ba za a raba shi da matarsa ba ba za a hana cin ba za a hana shi ci gado ba ba za a hana shi a gaidansa ba ba za a hana binne shi a makabartar musulmi ba ba za a hana shi kudin fai'i ba in aka zo rabon fai'i ba za a hana shi shiga masallaci ba ba za a hana shi dukkan wasu abubuwa da ake barin musulmi suna yi a junansu ba amma aka je lahira to za a tattaro shi ne cikin kafirai in ya shiga wuta har abada wannan shine hukuncin da mu'tazila suka yi masa khawarij su kuma tun anan suka kafirta shi saboda haka duk wani hukuncin kafiri ya tabbata a kansa tun a duniya a wajen khawarij saboda mai saboda su a gurin su ko dai a same shi mumini ko a same shi kafiri abinda suka yarda da shi kawai daga mumini sai in ma an yakuna mu'minan mahdan aw kafiran mahdan aw an yakuna mu'minan aw kafiran aw fasikan amma babu maganar a samu mumini al'asi mumini mai saban Allah ko mumini mai fasikanci ba zai yi a samu mumini tare da shi ba saboda haka su a gurin su abu guda ɗayan nan idan wani bangare ya tafi daga cikin sa to duka ya tafi gaba ɗaya zalai muku misali sai ta kal ashara suna bada misali da wani abin sha da ake da shi sakanjabin suna kiran shi as-sakanjabin sakanjabin abinci ne na farisawa ko abin sha ne na farisawa da ake hadawa da zuma da khal ko a hada duk wani abu mai tsami da wani abu mai zaki sai ya bayar da wannan abinci nau'in abinci sakanjabin to suke cewa shi sakanjabin din murakkab ne min juz aini idan zahaba juz'uhu zahaba kulluhu shi sakanjabin ba zai yi ba sai an hada zaki da tsami sai a samar da sakanjabin saboda in aka ce ga zaki shi kadai ba sakanjabin bane ga tsami shi kadai ba sakanjabin sai sun hadu in aka raba ɗaya da ɗaya to ba zama to haka a gwan su imani yake sai an same shi a dunkule sannan ya bada sunan abu guda ɗaya in aka raba su to kowanne ya zama wani abu daban ba imani ba to yace to daga nan ne matsalar su ta faro shine aslu alladhi minhu an-niza daga matsalar daga nan ne shin imani ya taba'ab ya tajazza yana da kaso gabobi za iya samun gaba ɗaya ta tafi kuma sannan abin ya ci gaba da zama ahlus sunna suna cewa me zai hana yanzu kaman mutum ne mutum a yadda yake ga yadda halittarsa take tun daga farko har ƙarshe daga kansa da ƙafarsa da cikinsa da hannayensa da dukkan sauran gaɓoɓi da Allah ya bashi kunnuwa idanuwa da sauransu yana nan mutum cikakke wanda yake da waɗannan sifofi duka dan wani ɓangare na jikinsa ya tafi ba za a ce ba mutum ba ne shi kenan dan mutum ya rasa ido sai zama mutum ba ko ya rasa kunne ɗaya sai zama mutum ba ko ƙafarsa guda ta tafi sai zama mutum ba amma dai ba za ka ce masa cikakke ba kamar yadda Allah ya halicce shi an gane amma yana nan dai a sifarsa ta mutum saboda haka tafiyar wani bangare daga jiki baya daga cikin wani abu gurunkulalle baya hana sunan wannan abin ya ci gaba da wanzuwa ko da kuwa ba za ka bashi sifa irin ta yana cikakke ba ko da ba za ka bashi wannan sifar ba amma sunan nasa zai ci gaba da zama yana nan kamar yadda yake to haka nan irin su ibada yanzu sallah tana da rukunai tana da wajibai tana da sunnoni tana da mustahabbai wadannan abubuwa duka su suka duka yi sallah dan mutun yazo yayi sallah ya sanar da wani abu na wajibi baka cewa bai sallah ba ko ya sanar da wani abu na sunna ko na mustahabbi yana da tana na sallata amma za ta zama sallah cikakkiya kamar wacce aka zo da abubuwan duka ba za ta zama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw majsani kama tuntaju albahimatu jam'a fahal tahussuna fiha min jad'a kaga annabi yake cewa kowane yaro da ake haihuwa ana haifarsa ne akan fitra wato ana haifarsa ne fari tas babu wani sofanan kafirci ko saban Allah a tare da zuciyarsa daga baya ne iyayensa ko su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majusi ba ce ko su mai da shi musulmi ba saboda fitra ita ce musulunci an gane ku ba ce awu sulimani ba ko an ce saboda ita ce fitra ala alfitra shine ala alislam an gane ku to sai annabi yace kamar yanda ake haifar dabba wata ta haife ta lafiyayya kalau da kunnuwanta da komai nata sai daga baya a samu an cire mata kunni ita ce jad'a amma sanda za a haife ta da kunnuwanta za ku ganta kasancewar dabba an cire kunnanta ɗaya tana fita daga bahima hatta fita daga bahima haka nan shi ma dan adam dan ya rasa wani bangare nashi na jikinsa baya fita daga kasancewarsa dan adam ne to haka komai yakan iya daukan abu sunan abu mai yawa yakan iya daukan sunan abu kadan komai ne zaka iya samun abu mai abin nan imani mai yawa sunan shi imani imani kadan shi ma sunan shi imani ba zaka fitar da shi daga imani ba giya mai yawa sunanta giya giya kadan sunanta giya sai ka ce saboda ta ragu da an ci ko abin nan yanzu tunda ta ragu yanzu ba giya bace saboda ta ragu ba kamar yanda da take ba saboda haka duk abubuwa Allah yana cewa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun an tabbatar musu da imani sannan aka kuma ce mushrikun saboda zaka hisabu mu'mini gashi nan mu'mini ne amma kuma yana riya riyan nan shirka ce wannan riya ba ta fitar da shi daga safin mu'minai ba amma mu'mini ne kuma wanda yake aikata shirka ta riya an fahimta Allah yana magana kafirai ce hum lil kufr munafiqai hum lil kufr yawma idin aqrabu minhum lil iman kaga ashe ana iya samun kafirci da imani sun tattara guda sai dai wanne yafi girma a nan zan karanta mana magana Ibnu Taymiya da ya kara haske akan wannan gabar da za ku fahimta matsalar ta samu asali wannan shine tushen matsalar cewa imani shin abu ne guda ɗaya dunkulalle turalle mulmulalle wanda ko dai ya zama duka akwai shi ko ya zama babu shi gaba ɗaya kamar yadda khawari da mu'tazila suke faɗa ko kamar yadda mu ahlus sunna muke cewa imani mataki mataki ne hawa hawa ne ana iya samu mutum mai cikakken imani ana iya samu mutum mai raunin imani kazalika adhafu al-iman akwai imani mai rauni akwai imani mai karfi al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if akwai al-mu'min al-qawi akwai kuma al-mu'min adh-dha'if saboda haka sifa ce da tana karbar duka waɗannan ausaf din to a gurin su ba zai yi al-haqiqa guda ɗaya ta zama takhtali tana daukan sama da sifa ɗaya ba suna ganin wannan tufka da warwara ne Abu Hashim al-Jubba'i shi har nau'i ma yace ba zai samu sujjada ba ta da'a da wata sujjada ta kafirci duk sujjada sujjada ce sai dai a'malul qulus suke tantance sujjada amma ba za ta bambantu ba wato wannan tsabar guluwi ne cikin tabbatar da cewa abun guda ɗaya ne ba zai taba rabuwa ba kila karatun yana dan tsauri amma dai a haka ne a haka za a fahimta kana karantar da littafin Ibnu Taymiya dole dai ka tsaya a yi bayani babu tsallake ba in kuma an ga za mu rika tsallake sai mu rika tsallake saboda akwai masu son karatu ya rika ja a rika ja to sai mu yi ta ja abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh